muna cikin magana akan ma'anan waɗannan harufan guda biyu mukabba'ai da suka zo a farkon suratu Yasin, watan Yasin din, da maganganun malamai akan ƙoƙarin fahimtar ma'anansu. Kamar yadda muka sani, waɗannan harufa ne da mafi dacewa kullum a barwa Allah saninsu. Allah shi ne mafi sanin abin da yake nufi da su. Ko da yake suka baiwa Malam Sulaiman, Malam Sulaiman mu'azzin, mu'azzin zo kawo kawo a jina shukran. Mafi dacewa shi ne bar wa Allah sanin ma'anan waɗannan harufa, irin su alif lam mim, alif lam mim ra, alif lam ra, alif lam mim sad, hamim hamim, ain sin qaf, sad qaf, nun, makamantan waɗannan. Daga cikinsu Yasin, ko da yake malamai Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da bayi abin da ya so ya sanar da su, kuma sun yi ƙoƙari, kuma ƙoƙarin nan kamar yadda muka sani ba ƙoƙari ne da yake zuwa daga faraz ba, wato ba ƙoƙari ne kawai wanda yake ba ya da asali, ba ijtihadi ne daga babu ba. Sun ginu akan saninsu da ilimin harufa, da saninsu da tarkibin Alƙur'ani, da saninsu da abubuwa da dama, suka yi ta ƙoƙarin fitar da ma'anonin wannan. Kamar alif lam mim an ce an fitar musu, an yi malamai sun yi wato ijtihadi ma'anan alif lam mim, an yi kauli ya fi 70, wasu sun ce a kauli ya fi 170 ma. To haka Yasin din an yi aqwal da yawa, daga ciki ne yanzu malam yake lissafo mana wasu daga ciki. Yace wa qala Zajjaj, wato ɗaya daga cikin manyan malamai ne, sananne ne a layin nahwu, duk wanda yake karatun nahwu yana yawan ji ana Zajjaj Zajjaj. Yace ma'anahu ya Muhammad, wa qila ya rajul, wa qila ya insan, wato ma'anan Yasin kira ne ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya Muhammad shine abin da yake nufi. Yace ko kuma aka ce ana nufin ya rajul, wato ya kai wanda ka cika dukkan ma'anonin mazantaka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Domin wani lokaci da yake dama dai ni da'i kullum na kira sai maksuda, amma shi na kiran yana da abin da yasa ake yin tamkiri. Daga cikin dalilai girmamawa, girmamawa ko da yake maksuda ce, amma duk da haka bai hana dan an jingina ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ma'anan ta ya tabbata a matsayin girmamawa ba. Ko ya insan, ya kai wanda ya cika ma'anan insaniya. A karatun da ya gabata ina zato mun yi kokarin bambanta bambancin insanu da basharu. Menene insan, menene bashar? Insan shine dan adam bayan ya cika ma'anona na insaniya, ma'anonan da Bature ma ke kiransu humanity, wato ma'ana ba wannan zahirin tsokan da fatan ba, mutum a ma'anar mutum, ba mutum a zahirin jiki na kashi da tsoka da jini da fata ba, a'a nan ma'ana din shi ake ce ma insan. Shi yasa za ga Allah subhanahu wataala yana faɗin wa mutum cewa mutum ne, amma ya taɓa wani lokaci kafin ya zama cikakken mutum. Ko hal ata alal insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, ko ko kuma kaji inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fa idha. Yana bashar tun lokacin da aka halitta wannan kamar jikin nasa na halitta. To amma bayan nan akwai taswiya, wani abu ne bayan samar da wannan kama din, sannan bayan taswiya akwai nafsur ruhi. To idan aka cika da waɗannan ma'anonin, to ya zama insan, to faqa'u lahu sajidin. Wa an ibn al-Hanafiya, an ruwaita kuma daga ibn al-Hanafiya. Ibn al-Hanafiya dan Sayyidina Ali ne, Muhammad ibn al-Hanafiya sananne ne dai, mahaifiyarsa ana jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa, so da a bambanta da ƴaƴan Nana Fatima, Allah ya ƙara mata aminci, Hassan, Hussein da Muhsin. Ita shi sai a ce mashi Ibn al-Hanafiya, wato mamarsa Hawlatu bintu Ja'far, ana jingina shi zuwa gare ta yasin ya muhammad wa an ka'ab yace ma'anan yasin shine ya muhammad watan ya tabbatar da wancan ma'anan ko ku a ce zajjaj ya tabbatar da shi ya rigayi zajjaj shi tabi'i ne ibnu al-hanafiya zajjaj kuma ya zo a kusan karni na karni na hudu karshen karni na uku ina ganin zuwa karni na hudu dan haka tsakanin su kusan shekara 200 da wani abu ko 300 da wani abu an haifi ibnu al-hanafiya a cikin khilafin sayyidina umar ne so shi yana cikin manyan tabi'ai ma ya ga da dama daga manyan sahabbai kwa ce yana cikin matsakaitan manyan da za a kira su ya muhammad wa an ka'abin ka'ab anan ana nufin ka'abul ahbar sanan ne ne shi ma wanda ya sanu da barik kissan abubuwan shi ma tabi'i ne wanda ya shahara da barik kissan banu isra'il da abin da ke cikin littafin su wata masani a cikin littafin banu isra'il yasin qasamun aqsama Allah ta'ala bihi qabla an yakhluqa as-samaa'a wal arda bi alfi amin ya muhammad innaka lamin al mursalin wato yace yasin din nan wataran wani ran wataran tsuwa ce da Allah yayi rantsuwa da ita tun kafin ya halicci sama da ƙasa da shekara 2000 ma'anan sa ya muhammad to kaga anan da alfi amin shekara 2000 ya zama ba irin shekaran ƙasa ba dan ba ƙasa ko zai zama irin shekaran wasu taurarin da suke kafin ƙasa kafin samuwan ƙasa da sama wanda yake akwai taurarin da rana ɗaya a wajensu a wani tauraron rana ɗaya yana daidai da ɗaruruwan shekaru ne a duniyan ɗan adam rana ɗaya a wajensu saboda kaga irin waɗannan taurarin in aka ce kuma alfai amin a irin ganin Allah ma dai ya gaya mana inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun to dan haka alfai amin dinnan shekaru ne masu yawa sai dai irin waɗannan maganganun ba a ɗaukan su sai in mutum ya faɗi inda ya ji su kabul ahbar anan sai mu zama magana ce wanda ba za ka gaskata ba za ka karyata ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idan kuka ji daga riwayoyin banu sai kar ku karyata kar ku gaskata kar ku gaskata kar ku karyata idan ba daga wajen Allah aka ji ba wato an ce wajen Allah shine ta hanyar manzon Allah duk wani labari irin wannan ana daukar shi matsayin labari so da ma asatum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihi wa ma kuntum muttakhidal mudillina abuda ba wanda ya san wannan sai Allah kuma in ya sanar ta hanyar manzannin sa to da haka waɗannan abubuwa ne da ake san shine ake ce ma tawqifi wato ba a sanin su sai ta hanyar tawqif ta hanyar wahayi ta hanyar manzo wanda Allah subhanahu wataala ya sanar dan babu wanda ya san wannan musamman saboda ta'allukin shi da tabbatattun adadi shekara 2000 da an ce dubban shekaru ma'anan sa daban amma shekara 2000 ba za a sani ba sai ta hanyar manzo kawai kuma kala sannan Allah subhanahu wataala yace bayan ya ce yasin sai yace wal qur'anil hakim sai yasa malamai suka ce to wannan yana nuna rantsuwa ne da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma littafin Allah ne girma wato an rantsa da girman manzon Allah an rantsa da littafin Allah Al-Qur'ani ne girma domin kamar yadda muka sani dama abubuwa ne guda biyu littafin Allah da manzon Allah wanda Allah subhanahu wataala ya aika su kowanne yana karantar da kowanne littafin Allah subhanahu wataala yana mana bayanin ma'anonin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama halayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suna fassara mana littafin Allah subhanahu wataala innaka lamin al-mursalin fa in qaddara annahu min asma'ihi wa saha fihi annahu qasama kana fihi min at-ta'zimi ma taqaddama wa yu'akkidu fihi al-qasama ataful aqul qasam al-akhir alayhi wa in kana bi ma'na nida'i faqad jaa'a qasamun akhar ba'dahu li tahqiqi risalatihi wa shahadati bi hidayatihi asama Allah ta'ala bismihi wa kitabihi annahu lamin al-mursalin بوعيه إلى عباده وعلى صراط مستقيم من إيمانه أي طريق لا عوجاج فيه ولا عدول عن الحق واتو يتشي إذا أن قدر تشي ومن ياسين إن كرم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتشي وقوكو ياسين إن سناني لغا سناني من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتبت تشي ورنسواني الله سبحانه وتعالى يتشي تو ياذما جرم ما وان دي قباتا an gabatar cewa babu wani makhluki dan adam wanda Allah ya rantse da zatinsa da zatinsa sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama to dan haka idan rantsuwa ne to abin da ya bayani a baya na girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne Allah ya rantsuwa da shakhsinsa yace wayu akidu fihi alqasam atafu qasam alakhir alayhi yace abin da yake tabbatar da cewa rantsuwan ne kuma kara jingina daya rantsuwan wal qur'anil hakim akan wannan rantsuwan biyo da rantsuwa bayan rantsuwa biyo da wani rantsuwa bayan ka yana nuna cewa shi ma din rantsuwan ne wato yana ishara zuwa ga wannan ma'anar ko ana istishfatin sa wa in kana bi ma'anan nida'i yace idan kuma kira ne ya sir ya insanu ko ya muhammadu ko ya rajulu da aka gabatar faqad ja'a qasamun akharu ba'dahu li tahqiqi risalatihi wa shahadatihi hidayatihi to kaman Allah kuma ya bayan ya kira shi kaman ya kira shi ne dan ya nuni zuwa ga girman lamarin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake dauke da shi da girman lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya rantsuwa da alqur'ani mai hikima cewa lallai manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne innaka laminal mursalin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin dan kuma sheda da cewa yana kan hanya madaidaiciya ala siratul mustaqim ala siratul mustaqim yana kan hanya madaidaiciya Allah ya yi rantsuwa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da littafinsa cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin manzanni da wahayin Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayinsa wato Allah ya masa wahayi zuwa ga bayinsa kuma yana kan hanya madaidaiciya wato shine imaninsa wannan hanyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda take hanya ce mai kakkiya babu karkata a cikin ta babu kaucewa wato ijaj shine abu shi kadai ya dan rika karkata a hankali udun shine abu duk zaka za a gane su a tafiyan jirgin kasa jirgi ba yakan zo tasha sai ya canza track ba ko sai ya koma wani layi ko sunan wannan udun ya bar hanyarsa zuwa wani layi wannan wani abu daban ne wannan nunin sa yayi yawa idan ya zama a cikin addini irin wijaj kuma shine karkata ana kan layin amma a dan karkata to malamai suna yawan fadi ina yawan bada wannan misali shi karkata karkacewa abin da yasa yake da hadari idan aka sami karkacewa da millimeter a farko to insha Allah bayan dogon tafiya zaka sami wannan karkatan ya zama kilometer daga ainihin hanyar da yake ina fata an fahimta duk karkatan da ka gani duk hanyar da ka ga ya bar as-siratul mustaqim to daga inda ya fara deviating ya fara karkata daga as-siratul mustaqim din to da millimeter ne amma ana nan sai da ya zama hannun riga da shi da as-siratul mustaqim wannan yana mana nuni da muhimmancin al-abdu bin nawajib ga afin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo da shi domin komin karkata daga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi komin yadda ka dauki wannan karkatan karami to kafin ka ankara za su zama sun yi hannun riga da ainihin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kare mu wannan shine wijaj wato shi wannan dan karamin karkatan da za ka gani kila ka raina ka ce ai wannan ba dan abu kadan ne to dan abu kadan din nan wani ma zai zo dan ƙara abu kadan wani ma zai zo dan ƙara abu kadan wani ma zai zo dan ƙara karkacewa kadan to a haka har sai a zama an yi hannun riga da ainihin layin da tafiya take kanta qala naqash لم يقسم الله تعالى لأحد من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له وفيه من تعظيمه وتمجيده على تأويل من قال أنه يا سيد ما فيه وتعرفه على تأويل من قال من شنو لك دوبا و إلى ناكما من إني من إني وقد قال صلى الله صلى الله عليه واله وسلم انا سيد ولد ادم ولا فخر واتن ان تاشي كي cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai rantse da wani daga cikin annabawansa da annabcin wani ko manzancin wani daga cikin annabawansa ba a cikin alqur'ani in ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma wannan yana nuni da girma da karramawa da girmamawa na Allah subhanahu wa ta'ala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan tawilin wanda ya fassara da cewa ya sayyidu ake nufi wato ya san din ya sayyid ne faqad qala to ya sayyidu kuma ka san sayyidu abin da yake nufi shugaba ne shugaba sayyidu shugaba faqad qala ana sayyidu waladi adam wala fakhra kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ni shugaban ɗan adamu ne kuma babu alfakari a ciki wannan hadisin yazo da wannan lafazin amma dai lafazin da yafi shahara da shi shine ana sayyidu waladi adama yawmal qiyamati wala fakhra ranan tashin kiyama dini shugaban bayan Allah to wanda kuma zai zama shugaban bayan Allah ranan tashin kiyama to a duniya ko min babu aula in dai a ranan tashin kiyama wanda za a tashi kowa da kowa da komai da komai ranan da la yubni walidun an waladihi wala mauludun huwa jazim an walidihi shay'a la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazim an walidihi shay'a yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi irin wannan yawma tarawna hatha halu kullu murdi'atin amma arba'at wa tad'u kullu ba'ihim min hamlaha wa taranna sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adhaballahi shadid irin wannan ranan kuma a ce har yanzu ga wanda yake shine sayyidun kowa da kowa wanda ka san ranan yaqini ne kowani mutum kowani mutum a ranan tashin kiyama yana kaiwa makamin mafi girman matsayin da wali wato makusancin Allah kenan yace hankoran isa to kowani mutum a ranan tashin kiyama yana samun wannan ko magana shuhudi wato yake ranan ba ranan wato ba duniya ce ta wannan rana ne na mushahada saboda haka zaka ga abinda ido a duniya ba zai iya gani ba ko zaka riski zaka ji abinda kunni a duniya ba zai iya ji ba ko da yake ganin Allah subhanahu wataala sai ga mu'minai wujuhun yawma idin nadira ila rabbiha nadira wadannan an cece shi ga mu'minai to amma kaga wannan shine kimman abinda ni'ima da bawa zai iya samu shine wannan shahudin na Allah subhanahu wataala wanda mu'minai za su same shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya same shi a duniyar mu sauran mu'minai kuma dukan su za su same shi ranan tashin kiyama to amma duk da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaba a wannan ranan to kaga balle kuma a duniya wannan matsalan wannan abin ya kunshi matsaloli da yawa wasu sun rudu da maganan da wasu zahirin wasu hadisai suna ganin cewa ba za a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidu ba amma dai wannan magana ce mai ba a bar komawa zuwa gare ta ba shi kanshi ya kira kansa sallallahu alaihi wa alihi wasallam sayyidu kuma sannan ma idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira jikansa Hassan dan sa Hassan wato jikansa Hassan sayyidu to me yasa Hassan ya zama sayyidu in ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ai bai zama sayyidu ba sai dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya kara masa aminci lokaci fa idan da 35 yayi ko da 40 sai mu hakura haka nan saboda tambayoyi wa qala ta'ala la uqsimu bi hadha al balad wa anta hillun bi hadha al balad ila la uqsimu bihi إذ لم تكن فيه بعد خروجك منه أكاه مكي لا إله إلا الله وقيل لا زائدة أي أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلت فيه على التفسيرين والمراد بالبلد عند هؤلاء مكة لا إله إلا الله واتو يتشي Allah ta'ala kuma cikin siyak din da rantsuwa da girman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yana fadi la uqsimu bi hadha al balad wasu malamai za su ce wannan ladin za'ida ce wato ba wai za'ida ana nufin an ƙara ta wato ma'ananta ƙari ne abinda ake nufi ina rantsuwa da wannan garin tunda dai kana cikin garin tunda kana cikin garin to garin ya kai in rantsuwa da shi uqsimu bi hadha al baladi wa anta hinnun bi hadha al balad wasu malamai suka ce a'a akasin ne amma kuma ma'anan daya ne bazan rantsuwa da wannan garin ba tunda baka cikin garin ina fata mun fahimta bazan rantsuwa da wannan garin ba tunda baka cikin garin kaga sai lokacin da kake cikin garin kenan garin yake da girman ga zan rantsuwa da shi wannan ko mun gani yanda Allah subhanahu wataala ya koma kiran Makka da dakin Ka'aba da komai garin mutanen Makka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga Makka ko umman yakhruj min baytihi muhajiran muhajiran ila Allah wa rasulihi min baytihi ila Allah ko faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi duka dai wannan yana nuna mana duk girman da Makka da Ka'aba da komai da ta kunsa ya samu ne saboda samuwan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda nassin Al-Qur'ani ya faɗa wa anta bihi ya Muhammad halalun ay hillun laka ma fa'alta fihi wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda muka sani kowa in zai shiga Makka dole ne ya dauki ihrami in ba wanda kamar suna hidima kamar na baki kamar drivobi da sauransu ba duk in zaka shiga Makka sharadi dole ka dauki ihrami sai dai ka shiga kana mai niyan umra ko kana mai niyan hajji ko amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi hillun ne a Makka shi ba wannan sharadin gare shi zai shiga Makka ko da ihrami ko ba ihrami sallallahu alaihi wasallam shine wasu suka ce ma'anan wa anta hillun bi hadha al balad ina ganin zamu hakura haka abinda zamu yi shine mun dawo in Allah ya raya mu ranan asabar kuma ya sa mu nan zamu samu daman yin karatu sai mu fara daga la uqsimu bi hadha al balad dan bayanan sa suna da yawa kuma ba zamu iya kammala su ba a yau ga can har wa walidi mu ma walad in kuma mu yi sauri mu bar tambayoyi to saboda ba mu suka samu daman karatun ba wa qala al waqi أن يحدث لك بهذا البلد الذي شرفته بمكانك فيه حيا وببركتك ميتا لا إله إلا الله يعني المدينة والأول أصف لأن السورة مكية وما بعده يصححه وصدق شيء وني الواقع يشيء أي وين رنقوا أن مدينة أشيء لا أقسم بهذا البلد أي الله ينا رنقوا دوانا جريني watangarin Madina wanda shiganka ya girmama shi rayuwanka a ciki ya girmama shi komawanka zuwa ga Allah kuma shi ma ya girmama shi bayan wafatinka samuwan jikinka a cikin sa jikinka yana nan makwancinka a cikin wannan garin ya zama abin girmamawa ga wannan garin na taba fadi cewa malamai suna cewa a duk inda Allah ya halitta babu inda ya kai wajen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke kwance girma abin yi mai wasu girma da ka san shi karatu yanda yake ba yanda za a yi dama Allah ma ya ce al yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun ba yanda za a yi wa indallal juhalu lil ilmi wal huda fatasiruhu lil jahli laysa bi alim ko wasu suka dauka ni na fara fadan magana alhaji kuma magana ce ta nan biya ta malamai in ka fara kirga malaman da suka fadi wannan magana wasu ma suka ambaci ijma'i ma suka ce ijma'in ma malamai ne mun san ijma'i ko wato consensus ne na dukkan malamai wannan ba ma matsala ce ta wai fahimtar wani mutum banda wani ba Allah ya tsamshe sai dai ce amma dai ma'anan Makka din yana inganta shi saboda ya ke muka lura kuma sannan surar ma kanta a Makka aka saukar da ita suratul balad ina ganin mu hakura haka ne mu bar abin da ya rage na lokaci da tambayi kar mu sauri qawluhu ta'ala hillun bi hadha albalad wa nahuhu qawlu ibn ata'i fi tafsir qawlihi ta'ala wa hadha albalad al-amin qala ammana allah ta'ala bi maqamihi ko muqamihi ba maqami duk da maqam aka rubuta to amma muqam ya kamata wa kaunihi biha fa inna kaunahu amanun haythu kana thumma qala ta'ala wa walidun wa ma walad man qala arada adama fa huwa am wa man qala huwa ibrahim wa ma malai wa ma walada fa hiya insha Allah ta'ala isharatun ila muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa tazammanu suratul qasam bihi fi mawdi'aini wasu ma suka ce shine walidin din shine ma waladin sallallahu alaihi wasallam amma dai da Allah a bar wannan duka har zuwa sati ne zuwa ban cika san sauri ba dan ba dalili a baiwa komai hakkin Allah ya mun sai mu fara sati ne zuwa ko kuma karatu ne zuwa daga qala ta'ala la uqim bi hadal balad mu bar abin da ya rage na ɗan mintuna din dan tambayoyi idan akwai su na'am
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
wai dalilin bana a wajen aikin haji an samu karancin masaukai musamman masu daraja ta sama irin su A+ da sauransu to mutum ne yaje ya riga ya har an je Mina muna ya nema tun daga nan ya biya cewa yana son hema shi kadai to da aka je sai ya zama babu aka roke shi a hada su da mutum biyu da sauransu karshe dai wannan bai samu ba sai ya tsira harami yace ya fasa aikin haji
a'udhu billahi
insha Allah ya dawo to ya dawo abin yana damun sai ya ce da Allah a tambaye ku menene hukuncin wannan aikin hajin da har yaje muna
dole shi ya rama wannan aikin hajin a kaida ma ba ma zai fita daga cikin wannan ihrami fita daga cikin riga baya nufin fita daga cikin aikin hajin dole sai ya rama shi a takaice dai kawai kar mu tsaya dogon bayani dole ya rama wannan aikin hajin kawai a takaice ai ba a tahallul daga aikin haji sai an kammala shi
Assalamu alaikum wannan.
Da yaje Arafa. Ya dawo. To da abin duk zai zama da sauki. Da makhariji da yawa na yanda za a iya a gyara wannan. Musamman idan misali kila da yazo ba tamattu'i yake yi ba. To da ka kila yana kirani ne ko ifadi to da ka ya riga yayi kila tsawasi, yayi duk da na kuzum ne, yayi sa'ayi. To da yanda za a gyara ta hanyar hadaya da sauransu amma wannan hajjin dole sai ya rama shi a ka'ida ma dai kawai a ce dole sai ya karasa shi na'am
assalamu alaikum maulana
alaikum
akwai ƴan uwanda suke ma'abutan sauraron wannan ne
kana jin ka
akwai ƴan uwa da suke ma'abutan sauraron
karatu
ne
na'am
su sun dan turo da tambayoyi kaman guda uku na farko ya ce ga Allah Madam tambaya na akan forex trading ina son farawa ne shine nake son sanin halaccin sa ko haramcin sa a addini
ai forex trading din ma ban san shi sai an ƙara mun bayani menene forex trading
na
forex trading okay
wannan trading din kuma kaman ku sana'an ku sai rafa kenan to ni bambanci eh to dai sai rafa ne dai sai rafa ne canjin kuɗi ne dai ma'ana dai ito mu'amalan kuɗi da kuɗi canjin kuɗi da kuɗi ba dai shi ba ne shine sarf shine na'am ai kuɗi a gansu ko kar a gansu baya nufin komai kuɗi ne ko an gansu ko ba a gansu ba matukar mai bayarwa da mai karɓa sun yadda kuɗi ne hukuma regulatory body ta yadda kuɗi ne kuma suna da value da an san wannan ɗaya ne wannan goma ne shikenan kuɗi ne in dai sun yadda kuɗi ne za a kira su kuɗi ba naqdi bane amma kuɗi ne matsalan naqdiyya da rashin su wato matsalan al-illatul kafira ne wata matsala ce a cikin usulul fiqh na cewa wato to mu dai bar wannan a takaice kuɗi ne dan haka za a iya yi illa dai kawai sharadin sa mafi girma shine naqdan yadan biyad ma amkana wato gurgurdan iko kai kokari kari bashi ya rika shiga cikin mu'amala ya zama hannu da hannu ka tura ya tura babu wai cewa zan tura maka yau an jima zaka turo ko gobe ba shigar da ajal cikin transaction din ya zama instant to amma ka san shi instant kalma ce nisbiyya za a iya samun dan delay daga banki daga wasu dai mass services to service provider to wannan ba za a yi itibarin shi ba delay ne mafhum wanda yake labudda min na
sai ta biyu matar da aka daura masu aure da mutum bayan tarewar ta kafin yayi duhuli da ita sai ya rasu ya batun idda da gado
qabla al-bina'i ya rasu tana da gadin shi tana da gadin shi a maganan idda akwai sabani amma dai fa malakum alaihin min iddatin a afwan babu idda shine mafi shahara babu idda akan ta amma tana da gado amma wasu kamar ina jin Abdullahi bin Mas'udin da jamhurin malamai ko da yawa daga malamai sun tafi akan cewa za ta yi masa idda iddatul wafat na'am
sai ta karshe a karmaka na'am wanda aka tambayarwa aure yarinyan waliyanta sun bashi har ma ya bada sadaki amma ba daura aure ba sai ta samu ciki da shi za a iya tabarin wannan cikin a matsayin na halak
a ciki kan ba na halal bane matsalan dai kawai shine za a iya duk da yake ka san matsala ne wasu suna da wasu sun yi sabani amma ba na son shiga cikin sabaninsu ko suna da mai suna ganin cewa bayarwa misali dai shubha ne a nan wajen amma cewa ciki na halal bai taso ba amma za a yi musu aure bayan nan auren za a iya daura ko ba za a daura ba za a daura da cikin ko ba za a daura ba wannan shine inda sabani yake a mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba za a daura ba ba za a daura musu aure ba sai bayan ta haihu ta yi istibra'i sannan in za a daura auren a daura akwai wani kauli mai rauni ma amma dai yana da rauni da ya ce shikenan ma ya shiga cikin wancan ka'idan ta malaman malikiya mutumin da ya gaggautar da abu kafin lokacinsa to za a haramta mashi ita kamar wanda ya zo mace tana cikin idda to amma Ibn Taymiyyah ya tafi akan sabanin haka shi a ganinsa za a iya daura masa aure tana da wannan cikin ina fatan ka fahimta za a daura masa aure da cikin ta haihu a gidansa ka gane to ya danganta da lokacin da ta haihu in ta haihu kafin wata shida za a zai zama dan mamansa kenan dan in ta haihu bayan wata shida zai zama dan baban shi shari'a ta bashi kenan ko na
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
tambaye ta ce malam
amma dai bai halatta ba na haram
mutum ne yana tsananin ciwo sai ya saki matar shi to da ya suke da kuma da can akwai guda biyu a baya kenan na uku kenan yayi to sai kuma daga baya bayan zai rasu kar da kwana biyu sai ta dawo amma sai ta dawo gidan da ta tafi gidansu to ta dawo sai yake cewa wasu daga ba'arin yan uwan suke cewa wai ya ce bai yi wannan saki ba to kuma mun tabbatar da sakin tunda a gaban mu yayi
ya rasu
ya rasu
okay
to da ya rasu abinda muke tambaya kai shine za ta yi masa ta kaba kenan kuma sannan ya gado yake
to shi matsalan nan kaga inda take ɗaya ne definitely za ta yi masa idda babu kaulan wahida a kuma tana da gadonsa to amma idan saki ya kai uku to kaga wannan bacci amma duk da haka malamai suna lura su ga shin ya sake ta ne don ya haramta mata gado misali ya ga zai rasu ba ya san ta gaje shi ba ya san ta yi masa idda sai ya ce ya sake ta don ya haramta mata gadonsa to idan aka fahimci haka to umi labi na tsibiri za a ba ta gadon shi saboda wannan sakin saki ne kawai na zalunci ba saki bane ina fatan an fahimta wallahi a'lam na
assalamu alaikum
ai dole in ta gadon shi sai
assalamu alaikum
dole ai an bata sakin ne ba itibarin shi bane tunda ba itibarin shi ba kaga idda na kanta na
assalamu alaikum ina dan tambaya ne akan kamar hada sallah lokacin ruwa ne za a hada sallah to amma an kidar da sallah kai ba gida za ka koma ba me hukuncin wannan
sallar ka tayi hada sallan ka yayi yace in an hada salla kai kuma an aidar da salla ba gida za ka koma ba galiban ba a kan yin wani abu bayan isha'i amma wannan shi abu ne wanda yake da alaka da tabi'an gari da tabi'an al'umma da yanayin su da manyan birane wannan hukuncin ba zai iya hawa kansu ba amma dai wani ma kila a cikin daren ne yake rayuwa lokacin ne lokacin aikin sa da sauransu to ala kulli halin dai ba baya nufin sallah ba tayi ba dan bayan hada sallah mutun ya shiga wani uzuri illa dai ba a san shagala da wasu ayyuka bayan isha a asali a cikin sunna to amma wannan abu ne wanda ya shafi tabi'an wato matsala ce ta yanayin gari da yanayin al'umma
assalamu alaikum warahmatullahi akaramakallah karin bayani nake nema kan aya da ta tace hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin shin hakan saboda kiyaye lokacin sallah mutum in koda yana kan abun hawa ta same shi shin zai iya yin sallai sannan kuma koda bai da alwala bai da kuma bai ba tsarki saboda can gaban ayat tunda an ce fa in kiftum farijalan aw rukbanan hakan zai iya bashi dama yayi koda yana kan abun hawa ma'ana ko a jirgi ko a mota
anan ba su da alaka akan sallah fa in kiftum ana nufi idan kuna cikin yaki ko kuna cikin hali dai na yaki wancan ka'idoji da ka sani amma ba ana nufin cewa in kun ji tsoron fawatu cikin lokaci ba sallah akan abin hawa ta farilla bata halatta ba sai dai sallah ta nafila manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar nafila akan abin hawa sai dai a yanayi daya idan abin hawan to mu ce yanayi biyu babin lalura shi kuma lalura ka sai yana zuwa da hukuncin sa babin lalura misali kana kan abin hawa dama maganar jirgin ruwa ka san wannan ba magana wannan kaulan wahidan ya halatta to kamar misali jirgin sama kaman kasa jirgin kasa da makamantan wannan ababin lalura za a yi sallah ko da yana kan tafiya ba komai indai an yi taharrin alqibla gurgurdan iko amma abin hawa kaman doki da sauransu ba za a yi sallah akan sa ba za a sauka na yi magana mai tsawo a baya akan babin lalura na sallah akan kaman jirgin kasa wato an ce lalura yana da ma'anoninsa wato sai in laluran ta riski mutum idan ya san cewa zai isa inda za shi a cikin muktsari a kyakkyawan zatansa to laluran ba ta hau kansa ba ba zai yi sallah akan abin hawa ba ina fatan an fahimta so kiyaye sallah akan lokaci wajibi ne amma wannan baya nufin yin sallan farilla abin hawa na cikin tafiya sai idan an ji tsoron fitan lokaci a rasa sallah to wasu malamai sun tafi akan za a yi wasu kuma har a haka suna ganin cewa gara a bari a sauka saboda suna ganin cewa istiqbalul qibla da istidaman istiqbalul qibla din sharadi ne a sallah ina fata an fahimta
assalamu alaikum
malam to ga malam tsuna bayan ka na ba dole ba ba kuma zan mai nisa na sai dama mutum zai yi sallah ne ya ce idan an tashi sama lokaci yakan canza kila ko ya dawo baya ko ya yi gaba ko makamancin wannan to mutum zai yi sallah dai da lokacinsa na inda yake ne idan na?
yanzu
zai yi baya ko zai yi gaba zai yi gaba ne kan din kaddara ya kan din zai yi gaba da ya tashi sai kan din ya koma karfe 10 misali za ka hada magriba da isha a cikin jirgin an fahimta na
wala mutum ne ba shi da lafiya zai iya yin sallah kafin lokacin ta yi
ba abin da zai sa a yi sallah kafin lokacin ta a kaulin kusan gaba ɗayan malamai inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ai bata wajaba ba ma kafin lokacin bata wajaba ba ma balle ayita ka fahimta ai salla sai abu sai ya wajaba sannan ake yin shi ko kai bata wajaban ba me yake tsoro misali za a yi masa operation
ba shi da
lafiya eh to ai shi ne zan bada misali ba shi da lafiya misali za a yi masa operation za a shiga da shi karfe 12 za a fito da shi karfe 4 ko ba haka ba to kafin 12 kuma azhar bata yi ba yana tsoron lokacin da za a fito da shi ya farfado lokaci ya wuce to kauli biyu ne anan a wajen wasu malamai sallan ma saka tsatsan in dai muhtarinta da darurinta gaba ɗaya ba su riske shi ba yana cikin kufiyatul aklamu an salatin to a nan ta san anna'imu hatta ya fika dama ba shakka mai bacci in ya farka dole zai rama sallah amma almajnun idan ya dawo cikin hankalin shi kaga ba za ka ce ya rama sallolin da ya yi lokacin da bai da hankali ba to kaga wannan wasu za su ba shi hukuncin mahaukaci ne ai abubuwan mara hankali dai wanda ya rasa hankalinsa ya dawo cikin hankalinsa wasu malamai kuma sun tafi akan cewa zai rama waɗannan sallolin wanda ya yi su a lokacin da saboda da iradansa ne ya shiga wannan halin na zaibuba ɗin ka san irada ko da saninsa da niyyansa ya shiga halin saɓanin mahaukaci shi ba da zaɓinsa ne ya shiga halin hauka ba shi ko nan da zaɓinsa ne tun da zaɓinsa ne ya shiga to in ya fito zai rama waɗannan salloli waɗanda suka wuce shi amma ba zai yi sallah kafin lokacinsa koda kuwa ma kafin ɗin zai yi takbiratul ihram ne ya fara sallah sai lokaci ya shiga mata yi ba ka fahimce ni
yawa assalamu alaikum wallahi na tambaya ne akan
tsamu
irin jinjirai da ake haihuwa yara wurin yi musu wanka da ake yi an saka wata taje ta dahu ruwan da za a saka yaron ita kuma wacce ta taba ruwan ta ji zafin shi daban wacce ta saka yaron kuma a cikin ruwan daban a dalilin haka dai yaron ya
rasa al-musabbir wal mubashir wanda ta yi mubashara ita ce ta zama dalilin rasuwan yaron wanda ta yi wankan wanda ta yi wa yaron wankan
ita ta kashe shi
a ba za a ce kifa ba ai ba da gangar bane ba da gangar bane ma'ana kana nufin wa zai kafara ne shine tambayan da kake yi ko ita ce wacce ta yi mubashara ne wanda ta yi masa wankan an fahimta na wanda ta saka shi a ruwa na
assalamu alaikum okay game da forex da wani tambaya da zu to ban sani ba mallam ya kawo cewa sai ya zama to kasa ta aminta da shi to kamar mu a Nigeria misali cryptocurrency hukuma ta Nigeria ba ta amince da ya zama to legal tender ba shi wannan FX transaction din inda misali yanzu kana da kuɗin ka account na banki in ya bace za ka je ka kai wani ƙara a nemo maka amma idan wannan kuɗin ka ya bace a iska yake ya tafi kenan you can't hold anybody responsible
a dalilin haka idan ba ta amince ba to zai iya zama dalilin rashin amincewa da shi matukan saboda shi kuɗi abu ne na mu'amala ita kuma mu'amala idan babu wata hukuma da za ta shiga tsakanin tarafai ne to an rasa wani rukuni an fahimta an rasa wani rukuni a cikin wannan mu'amala to dole ya zama da wata hukuma wanda idan an sami sabani ita ce za ta yi fadlul niza wannan hukuman kuma ta zama ta yi itirafi da wannan abin to rashin itirafin ta gaskiya na o suna da nasu hukumomin
to amma kuɗi ai
amma ba hukuman ƙasa ba eh to ba sharadi ne gaskiya sai hukuman ƙasa ba saboda in ma za mu kalli hukuma a musulunci da sauran wannan ma'anonin kila zai fi faɗi akan hukuman ƙasa to da haka ina ganin in dai akwai hukuma din to za ta iya zama a matsayin wancan hukuma da ake nema a cikin mu'amala din
don kuɗin ka ya bace ba za ka iya girke kowa ba kuma ƙasa ta fito ta ce ita ba ta amince da wannan abu saboda akwai a lot of issues a sha'anin online wannan abubuwan nan you cannot hold anybody responsible in kuɗin ka ya bace that's the reality Allah kuma mutane sun saku suna abin
nan dan Allah in fahimci abin da kyau na taba yin muhadara akan shi farkon fitowar shi kafin ya zama abu mai shahara ne da wadannan abubuwa amma yanzu akwai wasu abubuwan da suna bukatar nima in fahimta to a bari in fahimta da kyau tukuna in an tuna min ranar asabar kafin lokacin karatu na duba na tattaunbayi masanan abin sun mun bayani to insha Allah in mun zo karatu zan kara bayani
assalamu alaikum karamakalla matan da suke su biyu
bana ji
matan da suke su biya wurin mazan su
daga tambayan ka sai mu hakura haka nan saboda karfe 8 karfe nawa ake kiran sallah
akaramakalla matan da suke su biyu matan da suke su biyu
to
matan da suke su biya a wurin miji
na
to dayar in ya shiga dakin ta sai ta rika mashi fada to wannan fadan da suke mashi sai ya nuna a wurin iyayenta yace ta tafi gida da ta tafi sai aka neme shi da aka neme shi aka ba shi hakuri ina ga wannan shine na farko da te mashi fada din aka ba shi hakuri yace shi bari hakura ba
da zai hakura ne
eh bari hakura ba sai ya sake ta ya wannan hukunci yake malam
a bayyananne ne
na
bayyananne ne ganin ka faɗi hukunci
to shikenan
dama ai a wannan wajen iyayen sun kira su fahimci me yake nufi da cewa ta zo gida sai kuma ya tabbatar da yana nufin saki ne yanzu kawai sai mu san saki nawa ne
to shikenan
ko ba haka ba
sakin yayi ko
a wani irin magana ne ma yayi ko bai yi ba ai saki ahalin miji yake sai alhakim kuma in saki in almiji yace yayi saki ya za a ce saki yayi bayan ma hadisi yace ba a ma wasa da shi ko da wasa aka yi ma yayi balle wannan da gaske illa misali kana nufin kila cikin fushi ne ko kai na wannan ba irin wannan fushin ake nufi ba fushin da ake nufi fushin da ba za ka bambanta hagu da dama ba ba za ka bambanta kafin hannunka da bayan hannunka ba fushin da ke raba mutum da hankali amma ba haka ba idan sai cikin fushi ake yi in aka ce wai wannan irin wannan fushin hadisi yake nufi ai duk sai cikin fushi ake yin shi ina fata an fahimta amma fushin da yake fitar da mutum daga hayyacinsa shi ake magana na
assalamu alaikum karamakallah maganan yin sallah kafin lokacinta kamar masu matafiya masu hadawa lokacin azhar
wannan lokacin ta ne ai wannan hukuncin ta ne lokacin ta ne
okay
duk da ka san malaman malikiya sun ta maganganu akan aljan usuri da sauransu amma lokacin ta ne 12 da rabi lokacin azhar ga matafi lokacin la'asar lokacin magriba da matafi lokacin isha'i ne wannan ai kaida ce sananniya ko saboda jam'u takdim sunna ce ta matafi shi hukuncinsa daban ne a matsayinsa na matafi shari'a ta ba shi wannan dama ina fata an fahimta so lokacin yayi gare shi lokacin ta ne sallu ala nabi al-karim اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونمبا موتا ني ABJ437DS يا بكو تير دني بتو أنا كراتو أيدا سن داكتر ABJ437DS saboda an hana cigiya ai ba cigiya ba ne Allah ya tsare mu eh